العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو لحدي 21 ga watan Ramadan, hijiran Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shekara ta 1445, wanda ya daidai da 31 ga watan March, shekara ta 2024 miladiya. Insha Allah za mu ci gaba da karatun Alkur'ani mai girma, Suratul Ma'ida, a aya ta 101. Na'am.
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدوا لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين تسألوا فلا تسألوا عنها والله حليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. الله سبحانه وتعالى يقول يا قوة دسوك إيمان تدكرك تنبيا أكن أبو قوة دا إدنسك بينا مكو بذاك جداد سبا أما دا ذاك تنبيا أكن سبا lokacin da alqur'ani yake cikin sauka za a bayyana muku. Allah ya yafe wannan. Allah mai gafara ne, mai hakuri ne. Wannan ayar an ce dalilin saukanta mutanen Makka, mutanen wato dai mutane dai wanda ba su imani ba, mutanen Makka sun nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko da yake wannan suran kamar yadda muka sani madaniya ce, bayan ma madaniya ce cikin karshen abin da ya sauka a Madina din. Ala kulli hali, da wanda ba su imani ba sun nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mayar musu da dutsen safa ya zama zinari, dutsen safa ya zama gold, wallahu alam. To kuma dai menene yawan tambayoyi ba abin so bane a cikin addini? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abdullah ibn Abbas yana cewa bai ga irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba, duk zaman su da shi ba su tambaye shi ba sai akan abubuwa 14 kuma ta suna nan a cikin Alkur'ani. Allah ya ba su amsa. Sahabbai suna cewa ɗayan su yana zuwa Madina ya zauna shekara guda bai hijira ba, yana zaune dai a matsayin bako bai hijira ba, saboda abin da ya sa idan suka yadda suka zama muhajirun sun yi hijira, to ba sauran tambaya ba za su iya tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. To sai da haka duk wanda yake muhajir ne, in yana zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ya shiru, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Yawanci in suna son tambaya sai dai su bari, idan Larabawan ƙauye da baki in sun zo sai su rika tambaya, sai su rika jin amsan abin ana amsa wa mutanen daga abin da suka tambaya. Ko kuma su kansu in suna da tambaya sai dai su nemi wasu wanda suke ƙasa da su a matsayi cikin riskan ma'anonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamar sayyidina Ali ko da yake shi ya ce lima kanat ibnatihi ne alaiha salam minhu, to amma ko ba dan haka ba, ko indahu ko ba dan haka ba, dan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayin da ya sani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya iya daga kai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To wannan dai yana daga cikin fadi'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana fadi a hadisi, inna a'zama almuslimina 'ala almuslimina jurman man fa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alati, wato wanda ya fi wa musulmai laifi, wanda yawa musulmi babban laifi, al'umma musulmai babban laifi, shine mutumin da ya dinga tambaya akan abin da Allah bai haramta ba, amma ya da tambaya me hukuncin kaza, me hukuncin kaza, har ya sa dalilin tambayarsa Allah wato ya saukar da hukuncin, kuma hukuncin ya zama ba amfanin al'umma musulmi kamar a haramta musu saboda yawan tambayarsa. Da ba a haramta ba an yi shiru, kamar yadda ka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka umarni da shi, ku zo da shi gwargwadon iko.
abinda ya hana ku ku bari abinda Allah ya shiru bai ce maka ku yi ko ku bari ba to rangwame ne na Allah ku karbi rangwamen Allah rangwamen Allah sai a maida abubuwa zuwa asali sai a maida abubuwa zuwa asali akwai abinda asali a cikin shi ibaha ne mafi yawan abubuwa asali a cikin su ibaha ne kamar abinci asali a cikin shi ibaha ne in ba wanda Allah ya haramta ba to kamar a mu'amala yau da kullun na jama'a asali a cikin shi ibaha ne kamar addini ibada asali a cikin shi wasu ba su ce ibaha wasu ba su ce hazru wanda su ce hazru ne asali a cikin addini to daga duk abin da yake addini ne idan ba a yi umarni da shi ba za a yi shi ba ibada ne wasu za su ce a'a asali shi ma a cikin ibada ibaha ne sai idan an zo da abin da Allah ya haramta a ciki sannan kuma wannan kaga wani abu aka zo da shi to asalin abubuwa dai galiban shi ne al-ibahatul asliya watan yana nan shi ba haram ba shi ba a yi umarni ba wanda Allah ya yi umarni daga ciki ya yi umarni wanda ya hana daga ciki ya hana wanda ya shiru watan Qur'ani ya shiru sunna ta shiru matukan bai zama akwai dalili bayyananne wato illa wannan kuma wani abu ne a cikin ilimin kiyasi akwai illa bayyananniya wanda za ta iya hada wannan da wani hukunci wanda ya haramta ko ya halatta ba to za a dauke shi a matsayin ibahar shi na asali ne wa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daruni ma taraktukum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu asilatihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace ku bar ni matukan na bar ku kitale ku daina yawan tambaya na saboda waɗanda suka gaye ku ba abin da ya halaka su sai yawan tambayoyin su ga manzannin su tambayi wannan tambayi wannan tambayi wannan har akai a haramta musu abin da yake da halaccacce ne ko yana kan asalin ibaha mun sani kuma hadisin Bukhari da Muslim duk mun san shi na kissan lokacin da sahabbai suka yawaita tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusata saboda tambayoyi da suke yi yace to saluni saluni wallazi ba'athani bi ashqa bil haqq la tas'alunani an shay'in illa hadathtukum bihi ma dumtu fi maqami hadha da ya kuka mu kusa ta yace to ku cira tambaya wallahi ba abin da za ku tambaye ni matukan ina zauna a nan inda nake zaune to sai na ba ku amsa wannan abin ko mene ne wani yace ina makoman shi yace ga kanan cikin wuta wal iyadu billah wani yace wane ne babanka yace baban shi yace babanka Hudhafa Abdullahi ibn Hudhafa fa akthara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yaqula saluni saluni fa ajhasha ma fi al-buka mutane suka kashe da kuka saboda sun gane cewa sun yi laifi sun yi laifi da Allah subhanahu wa ta'ala kuma alaka za ta iya ristanku ko hatta baraka umaru ala rusbatayhi wa qala rabbina billahi rabban wa bil islam dinan wa bika nabiyyan aka yace har dai umar dan Allah ya kara masa yarda ya zo ya tsuguna gaban baina yadayin nabi ba ta gaban addin gina abin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa bayan manzon Allah yake to ya tsuguna baina yadayin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace mun yarda Allah ubangiji ne mun yarda musulunci shine addinin Allah mun yarda kai manzon Allah ne sannan wannan fushin na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fara sauka sai ka san kana so sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko wani hali yake ciki ya sauko ka yabi Allah ina yawan ba mutane misali saboda ina yawan faɗa wannan ba ne sai ƙara faɗa kowane malami ko shugaba idan da zai ji ɗalibinsa yana wani abu wanda bai masa umarni bai koya masa ba kila kishi ke za kishi ne zai dauke shi ko irin wannan ina ya samu wannan kuma bai gani a wajen mu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah mutum yake yi wanda sallan nan fa ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli kun sallah yanda kun ga ina sallah sallah mutum yake yi amma cikin sallan ya fara wa Allah kirari cikin sallah bayan ya idar da sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira shi ya ɗibi kuɗi ne yawa ya bashi ya rasulullah wannan name ne yake saboda ka iya kirari ga Allah subhanahu wataala cikin sallah zai ce bid'a kai ba ko kwata ne ko baka ji nayi ba ko ban yi umarni ba a'a har kyauta aka yi mashi ƙari saboda ya iya kirari ga Allah subhanahu wataala amma ban ce fa ka je ka fara kirari ga Allah cikin sallah ba sai da yake idan ya zama a wajen kunuci ne abin saban wanda suke ganin za a iya kunuci a bayyane, to wannan kaga ya rage da fahimtanka. Salafun da halin ba ana nufin kowace tambaya ba. Ba ana nufin kowace tambaya, malamai sun faɗi nau'o'in tambayoyin da shari'a ba ta so. Daga ciki suka ce tambayoyi fil masailil awisa, watan tambayoyi a cikin mas'aloli masu wahala, masu wuyan amsa, saboda kaman kana son ka ƙure malamin kenan, kaman kana son ya kasa amsawa ka bayyana jahilcinsa ko rashin saninsa. Alhali rashin sani fa ba wanda ya san komai da komai, ba wanda ya san komai da komai. Kuma kamar yadda nake yawan faɗa wa ‘yan uwa, shi amsa tambaya da kuskure, amsa tambaya da kuskure ba dole dalilinsa jahilci ba ne. Zai iya zama mantuwa, zai iya zama zuhur, hankalin shi baya wajen, kana tambaya abin da kake faɗi daban abin da yake ji daban. Zai iya zama sabkun lisan, ka tambaya ya faɗi amsan shi abin da yake zaton ya faɗa daban kuma abin da ya faɗan daban. Zai iya yuyuwa so da yawa ya yi ne don ya gwada ka kai, da yawa daga malamai na aka musu tambaya za su iya ba da amsan da ba haka ba ne, saboda kaman irin ka dame mu to ka je an ce maka kaza ɗin ma yana faruwa. Saboda ala kulli halin tambayoyi fil masailin awisa ba a san su, ka zo ka dinga kawo ma malami tambayoyi masu wahala, kana zuwa kana bincikwa kaman kana son gwada iliminsa ko gwada saninsa, to faddaha shi a gaban al'umma kaman kana son kunyata shi gaban mabiya, ko ka bayyana kai ne ka fi sani ko makamancin wannan. Haka kuma tambayoyi a cikin abubuwan da suke da wahalan faruwa, watan almasail annadiratul wuqu, abubuwan da nadiran suke faruwa ba ka bukatar su, addininka baya bukatar su, ka zo kana tambaya a cikin irin wannan abubuwan shi ma ba a so. Haka tambayoyi a cikin abubuwan da suke personal, ka rika tambayan mutum akan abubuwan da personal ne, shi ya shafe shi shi kansa, ba wani abu ne da ya shafi addininka ko addinin al'umma, abu ne da ya shafe shakhsiyarsa, to ba a so. Haka tambayoyi akan lamarin al'ummun da suka gabata wanda bai shafi addini ba, ka zo kawai ga irin wata tambaya ran da wasu suke yawan yi, duk da amman tambayan ba na tsayawa neman amsa ko da na san amsa. Kullum wanda ya yi mun wannan tambayar amsa ta gare shi ban sani ba ne. Akwai wani shi annabi ne, baban shi annabi ne, menene annabi ne, to ina ruwanta? Koko wata ita babanta menene, ko ya sunan matan kanwar matan wane, ko matan annabi wane, ko bubbar, ina ruwanta da waɗannan tambayoyi? Ainihi ma duk yawanci masu amsawan, duk yawanci abubuwa ne duka na galiban zato ne. Isra'iliyat ne, irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, an muka an ad muka ji, kar mu karyata kar mu gaskata. Nemo ruwanka da tambayar matan kanwar matan annabi wane, ko kanwar gugun, ina ruwanka? Kaga Allah ma mahalicci, Allah ma mahalicci, da ya halitta ya san kowa da komai. Alqur'ani baya kiran kowa da sunansa irin waɗannan, sai dai ya ce wane baba, ko wane dan uwansa, ko wane kaza, ko ya asira da sunan sarauta. Kamar yadda muka ce fir'auna fir'auna, Allah yana faɗin fir'auna fir'auna sarauta ne kawai. To saboda haka dai ba a san irin waɗannan tambayoyi. Koko tambayoyin al-ra'aytiyya, akwai tambayoyin al-ra'aytiyya, akwai da waɗannan tambayoyin wasu malamai suna ganin suna da irin nasu amfanin, shine abin da bai faru ba zai faru nan gaba. Wani zamani musamman mutanen Iraq sun rika irin wannan, sai su zo su ta tambaya ara aita law hadafa kaza, ara aita law kana kaza, ara aita law kaza, kana ganin da kaza zai zama kaza, da kaza zai zama kaza. Suna kaddaro abubuwan da ba su faru ba, dubban masail suna rubutawa, ana kiran abin al-ra'aytiyya. To su kuma ba su so, su Imam Malik sun dauki wannan cikin mafi munin bid'a, ba su san ai tambaya sai akan nazila, abin da ya faru ne ya shafi addinin ka ne, kana bukatar gyara addinin ka ne, ko a makarantun ilimi ne ya shafi ilimin da kake karatu a ciki, sai kai tambaya don ƙarin fahimta cikin wannan ilimin. Amma ba tambaya wanda ya kama da kokarin kure malamin da kake tambayan shi ba wa in tasalu ana ayina yunzalul qur'anu tudallakum yace Allah subhanahu wa ta'ala yace da za ku tambaya a lokacin da qur'ani yake sauka Allah zai saukar muku da amsa shi manzo Allah ai manzo ne abinda Allah ya soke mashi yake faɗa muku malamai suka ce wannan yana nufin cewa a farko an ce tarku tambaya yanzu kuma an ce da za ku tambaya kuma ga wani dai an ce fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu to menene za a hada waɗannan to shine aka ce tambayoyin da aka hana su ne irin waɗancan tambayoyi amma sauran tambayoyi na neman fahimtar addini ko na neman fahimtar rayuwa ko na ƙarin sani ko makamancin wannan to waɗannan babu laifi in ya zama da ikhlasi mutum yake tambaya domin ilimin yake nema ba domin kurewa ko domin ya bayyana shi nashi sanin ba dan da yawa daga almajirai a makarantu suna tambaya dan a gane su suna da karatu ba suna tambaya domin neman ilimi bane anan akwai wata matsala shine shin malami idan an tambaye shi zai iya yin shiru da amsawa an tambaya kuma ya san amsan sai ya shiru da amsawa to malamai sun yi ta maganganu har za ta ji wata ka'ida da suka samar da ita suke cewa as-sukutu fi ma'ridil hajati jawabun idan matsalar ana buƙatar ta sai aka tambaya tsakanin halacci da haramci kaza ya halatta sai kai shiru kuma abin waqi'a ce nazila kuma in ba a amsa ba fitina ne to a ganin wasu wannan shirin amsa ne na ibaha na cewa ka yarda da wannan abin ina fatan mun fahimta sun dogara da wancan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan budurwa albikru tustamar at-tayyibu tustamar albikru ahaqqu bi nafsiha wal al-tayyibu ahaqqu bi nafsiha wal bikru tustamar wa iznuha samasuha ko albikru tustamaru wa tustabanu wa iznuha sumatuha a mace budurwa ana neman izininta kuma izininta shine yin shurunta an arraba mata mutum sai ta shiru bata ce komai ba to wannan shurun nata shine ba da iznin cewa ta yarda da shi ko to sai suka dogara da wannan to da Imam Shafi yana da wata ka'ida sanan biya a cikin mazhabansa wanda ya gina abubuwa da yawa akan ta shine la yunsabu ila sakitin qaul la yunsabu ila sakitin qaul wato duk mutumin da ya shiru to ba za a jingina mashi wani kauli ba ko dan shiru ba magana bane to da ga za a ce ya yadda ko bai yadda ba za a ce ya ce eh ko ya ce a'a ba yana da ka'idan tana da tabbita dinta da yawa amma yawanci ta ci a babin mu'amala ko mutum ya zo shagonta sai makwabcinsa ya nemi abu a wajen sa ba yi da shi sai ya shigo shagonsa sai to wannan abin zan sayar da shi wannan abin naka naira 10,000 sai baka ce ya sayar ko kar ya sayar ba sai ya je ya sayar naira 10,000 in ya dawo za ka yi sakai ba na sayarwa ba ne ina fatan mun fahimta ba a gaban ka na zo na ɗauka na ce zan sayar 10,000 ba sai ka ce ai ban ce maka komai ba ai shiru na yi shi kuma layin sabu ila fatikin ƙaunin ba a jinjina wa wanda ya shiru magana ai shiru na ba magana ba ne wallahu a'lam a rasulullahi alim wannan aya ta sauka akan tambaya na ilimi to amma malamai suna ta'amini musamman saboda hadisin inna Allah yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salatan ko yarda lakum an ta'tasimu bi abdillahi jami'an wa la tatafarraqu wa an ta'budullaha wahdahu wa la tushriku bi sha'a wa hatta tasimu billahi jami'an wa la tafariqu wa antum nasihu man wallahu Allahu amrakum wa yakrahu lakum qila wa qala wa ida'at al-mali wa kafatu as-su'ali ko Allah ya yarda muku abu uku ya ki muku abubuwa uku cikin abubuwa uku da ya ki yace da yawan tambaya da yawan tambaya to anan malamai sun dauka tambaya har na ilimi da tambaya na kuɗi mutum ya zama kawai ya mai da kanshi a mabaraci yau ya tambayi wannan gobe ya tambayi wancan da tambaya na ilimi da dukkan tambayoyi da mutum ya zama mai yawan tambaya ne ba a so idan ba cikin abin da yake bukata a addinin sa ba كف على حكم
قل تعالى قوم من قبلكم واصبحوا بما فيه
قد فعلها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. الله سبحانه وتعالى يقول wasu mutane kajinku sun zo sun tambaya din sannan kuma Allah ya musu abin da suka tambaya din kage ya nuna mu'jiza din ne kenan thumma asbahu bi akathirin sannan suka wayi gari suna masu butuncewa masu kafircewa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala suka tambaya ba su kaman mutanen annabi Isa da zamu karanta nan gaba kadan wanda suka nemi Allah ya ba su ma'ida da mutanen annabi Salihu da suka nemi naqa kaman mutanen annabi Musa alaihi salam da suka nemi abubuwa da yawa kuma duka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu abubuwan da suka nema amma kuma duk da haka bayan an yi musu kun kuma suka butulce suka kafirce to saboda haka a tambaya da ai ba ku abin da kuka tambaya ko an sa muku abin da kuka nema din ba dalili ne na karin imani ba ku tsayar da zuciyanku ku yarda da sakon Allah subhanahu wa ta'ala ku jira Allah ya kawo abin daga wajensa kar ku zama masu yawan tambaya domin tambayan naku zai iya zama jarabawa gare ku ما جعل الله
ما جعل الله ولا 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 ولا
ما جعل الله من ذخيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى يسني وتبخيرا يسني صائبا يسني وصيلا يسني حام كيف يقول لك كافر شيني سكي كركرر والله كريا كما في يوانسو basu da hankali wato ya kace bahira ita ce sanuwa wacce aka huda wa kunninta aka yi wa alama dan duk wanda ya ganta ya san cewa wai a cewan su ta Allah ce wato duk suna nufin na bokayen su ne na gumakan su ne da abin bautan su to da haka tana da yanci ta shiga kowane gona ta ci abin da ke ciki tana da yanci ta kiwo a ko'ina ba wanda zai hana ta amma ba a yanka ta haka za ta girma tana cika ba wanda zai yanka sai dai bokayen kila wani lokaci za su san yadda za su yi su fitar da ita sai su ce ta koma wajen gunki ko ya karɓi abin shi ko kaza su su je gida su shagalinsu da ita ala kulli hali a sa'iba kuma wato ita ce dabbar da ake ba da ita a matsayin nuzuri wato mutum ya ba da cewa idan ya dawo daga wani tafiya lafiya ya sami iyalinsa ko in ya warke daga wani ciwo zai ba da wata dabba ga gumakansu tunda dai su kafin musulunci ne gumaka ne gare su zai ba gunkin ya yi wa gunkin bakace alkawari zai ba da wannan dabbar ya bayar to ita ma haka ake barinta tana da kadafa saboda wai a matsayin ita wata dabba ce ta abin bauta to da haka ita ma ba a taba ta ana kiranta sa'iba wato wannan yana cikin dalilin da shari'a bata hana nuzur ba amma ana cewa ba a so saboda ibada ne na marowata bai yi ba Allah ba sai da ya shiga wani lalura sannan Allah in kai mun kaza zan yi kaza in ka bani kaza zan yi kaza to ai ana so ka baiwa Allah kanka a kowane yanayi ne ana son ka baiwa Allah a kowane kar ka jira ka ce sai Allah ya baka kaza sannan ka bashi kaza ba a san haka wasila ita ma wata dabba ce wacce tana da daraja na musamman wato idan dabba tana haihuwa mata mata ko maza maza to duk wacce aka haifa mace da namiji a lokaci daya to ta san sun ci barin mata mata aka zu bari maza kuma an ci yanka su da sauransu to wannan macen da aka haifa tana da daraja na musamman domin wai ita ta kare ɗan uwanta namiji a dalilin ta wannan ɗan uwan da aka haife su fi batnin wahidin da wannan namijin ba za a yanka shi ba shi ma za a bar shi ya girma ba za a sayar ba ba za a yanka ba ita kuma ta zama tana da wani daraja na musamman saboda dalilinta wani dabba namiji ya tsira hamin kuma shine dabba namiji wanda ya haifar da generations da yawa, wato shi ta hanyar shi ya samar da cikin samun dabbobi da yawa, generations da yawa na dabbobi, wacce har ya kai kaman goma, wacce akalla kaman uku, wato yawa uwa ta haifi ɗa, ya sadu da ƙar ta haifi jika, ya sadu da jikan ita ma ta haihu. To in aka sami wannan irin dabban namiji, to shi ma yana da wani girma, saboda suna ganin dalilin shi arzikin siyayar wata. Saboda haka shi ma sai a bar shi, ba za a yanka shi ba, ya zama ana kiran shi ami, wato mai karewa, mai kiyayewa. To a taƙaice dai, duka wannan wasu al'adanci, al'adu ne na bokaye, al'adu ne na kafin musulunci, wanda bokaye masu kula da ɗakunan gumaka da gidajen gumaka suke amfani da irin waɗannan dabaru domin su mallake dukiyar al'umma. Kowa ya kawo masu daga cikin dabban shi, ce ya yi wa Allah nuzuri ko ya yi wa gunki nuzuri, zai ce Allah kam, amma gunki yake nufi. To shi kenan ya zama na boka, ya yi aje kaza ya zama na boka. A taƙaice sai ga bokaye sun tara dabbobi da yawa, ba za su furta su ce nasu bane, don inda sun ce nasu ne su za su kiwata. Ina fatan mun fahimta, in sun ce nasu ne su ba a barba da wahalan kiwo. To amma ga yanan na Allah ne, amma nasu ne, na Allah ne, amma suke juyawa. Saboda haka sun fi kowa arziki, amma da sunan arzikin na abin bautansu ne. Ina fatan mun fahimta. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bai sanya kowanne daga cikin wannan ba. A nan mu lura ta wata hikima. A baya kaɗan Allah ya ce ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Baita al-Harama qiyaman lin-nas wa shara al-harama wal hajj wal qala'id. Ko nan kuma sai Allah ya ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamis. Ka'ba dutse ne, dutse ne, gini ne, duwatsu ne, qala'id al-hajj dabban da ake korowa a yanka ɗin nan na hadaya, da wadda ake rataya wa igiya ɗin a wuya, dukansu dabbobi ne. Amma Allah ya ce su ya sanya su, su ya sanya su, domin sanyawa a nan malamai suna cewa ana nufin alja'aluddini, alja'aluddini, alja'al na faɗa a baya ko? Wato wannan nukta ce muhimmiya, suke buƙatar a fahimta. Da yawa alƙur'ani Allah zai ce ja'ala yana nufin umurni na addini, zai iya cewa ja'ala yana nufin umurni takwini, ja'al kauni. To ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala adhiya'akum abna'akum dhalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil. Nan kaga ja'alun kauniyyun, da'alun kauniyun ne, ba shari'a ba ce ake magana, ba addini ba ne, ana maganan halitta ne na ja'ala a nan wajen. Ko? Ina fatan muna fahimta. Wannan nukta ce muhimmiya. Da yawa Allah subhanahu wa ta'ala zai ce ya yi umurni, yana nufin umurni na addini. Allah subhanahu wa ta'ala zai iya cewa ya yi umurni, yana nufin umurni na kaunu na halitta, ba yana nufin umurni na addini a aikata ba. Wato akwai amr kauni, akwai amr dini, akwai irada kauniya, akwai irada diniya, akwai da'al kauni, akwai da'al dini. Wannan suna da muhimmanci a cikin Alƙur'ani, mutum ya bambance su. Kada ya je ya ga wajen da amr kauni ne ya ɗauka amr na addini ne, wato umurni Allah yake yi na aikata, irin wanda kafiran Makka suka yi ko? Kuluna law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay'in. Ko law sha Allahu ma ashrakna, ta suna nuna cewa kaman iradar Allah ce, mashi'an Allah ne, kaman Allah ne ya yi masu umurni wal iyadu billahi, su kafirce. A sun haɗa mashi'a da irada kauniya da kuma irada diniya. Allah abadin kaddara, shi ya kaddara, amma kuma Allah baya so muridul khairi wa sharril qadimi walakin laysa yarda bil mahali. Saboda haka ja'ala a nan wajen yana nufin wato sanyawa na addini, watan addinance. Ma ja'ala Allahu min bahiratin, amma in ba haka ba a takwini ne, ai ba wanda ya yi in ba Allah, ba wanda ya halitta in ba Allah ba, duk waɗannan dabbobin Allah ya yi su. to amma a addini Allah bai shar'anta a yi waɗannan abubuwan da mutanen nan suke yi da wannan dabbobin ba kamar yadda na faɗa jiya ko shekaran jiya wannan ayar tana cikin dalilin da Abu Hanifa ya tata akan bai yadda da waqafi ba bai yadda da hudusi ba saboda in ka lura duka waɗannan dabbobin waqafin su aka amma a addini ba na musulunci ba a tsari bana ba yanda addinin musulunci ya tsara ba ko duk wanda suka bayar sun bayar da su ne ga sunan sun ce sun ba Allah menene bambanci wannan da waqafi wata shi ma ai bai wa Allah ne dalilin wannan ayar Abu Hanifa yace bai yadda ayi waqafi ba wallahi alam wa
idza قالوا ربنا ما وجدنا
عليه من آباءنا أولو كان آباءنا إلا يعلمون شيئا ولا يعلمون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إذن أكثر موسى كزوه سواء أبين الله يسوكر ku zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce a'a su abin da suka sami iyayensu akai ya ishe su Allah yace awa law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun ko da iyayen nasu basu san komai ba kuma basu shiryu basu ji shiryan da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurni da shi ba a nan wajen muka lura Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci kalman kira da ta'ala ta'ala to a duk inda kaga ta'ala abin da yake nufi dan kaga ta'ala ai daga uluwi ne ko ala ya'lu uluwan daga daukaka ne kamar Allah yana ce musu ku dabu ku bar inda kuke ku dabo sama zuwa ga matsayi madaukaki na abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku daukaku ba a ce
ku zo sai da ce ta'alau
ku zuwa ga wannan matsayin a ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ku daukaku zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce hasbuna ma wajadna alaiha aba'ana da su abin da suka sami iyayensu ya za a zo a canza musu abin da suka sami iyayensu a kai kamar yadda muke faɗi kullum yana daga cikin mafi abin da ya fi wa ɗan adam wahala ya bar abin da ya sami magabata a kai na kuskure wato shiruwa daga abin da magabatan shi suke kai na kuskure shiruwa daga wannan abin yana wa ɗan adam wahala saboda da ya taso ya sami kansa cikin wannan abin sai ya ɗauki wannan abin a matsayin addini sai sabo da wannan abin ɗan adam yana wahala ya bar abin da ya saba da shi ko abin da ya zama wato ɗabi'a da al'ada gare shi kuma wannan shine dalilin da ya hana magabatan kafirai da yawa musulunta cewa ai wannan abin shine iyayensu suke kai to ya za a yi a raba su da abin da iyayensu suke kai abin da iyayensu suke kai ya ishe su hasbuna ma wajadna alaiha aba'ana a bar mu da abin da muka sami iyayenmu akai to ba a so ai bayani ran nan anan cewa mutane masu neman shari'a kala uku ne akwai wanda ba ma a sa ran shari'an sa shine irin wannan duk mutumin da kawai shi ya bi ba da hujja bane ya bi dan ya sami iyayensa akai ne shi ma yake kai ba tsayawa yayi ya duba hujjan abin ya ginu a kai ba to irin wannan mutumin ba a fara yin shiru haka duk mutumin da wato wata maslaha yake amfani yake amfana da ita a cikin abin da yake jin to shi ma ba ka fara yin shiru saboda ai yana da wata interest ba yana bi ne don hujja ba yana bi ne don wata interest ɗinsa mutumin da kawai kake sa ran ya bar fata ya bi shari'a shine mutumin da yake neman shari'an da gaske ya rike abin da ya rike a kan zaton shi wannan abin ne daidai bayan iyakan ijtihadin sa to To irin wannan shine idan ya ja shari'a zai karbe shi. Amma in ba haka ba duka sauran suna nan akan hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Ai mu abinda muka sami iyayenmu akai ya ishe mu a bar mu da shi. Allah subhanahu wa ta'ala yace aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Shin sun yadda su gaba da bin abinda suka sami iyayensu akai ko da iyayen nasu suna tabbata ko da iyayen nasu ba su san komai ba suna kan jahilci da bata sun zabi su cigaba da bin iyayensu.
Ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum la yadurukum man dhalla dhalla idha ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما تعملون.
الله سبحانه وتعالى
يقول الذين امنوا يا كو ودان ده سكاي ايمان عليكم انفسكم كجدا كاوننكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وندا يا بشي بزي تشوتر ده كو با اذا كو كن شري ila Allahi marji'ukum jami'an lalle makomanku gaba daya zuwa ga Allah ne sai nazbi'ukum bima kuntum ta'malun sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku labari idan kun koma gare shi abin da kuka kasance kuna aikatawa. Nan aya tana nuna mana wato kayi kokari ka tsaya akan gaskiya karka zama imma'a wato mafi yawa wanda suka fassara wannan ayan akan kuskure sun cire ayan daga siyakin ta. Karka manta siyakin ana magana akan mutane na bin abin da suka sami iyayensu akai ba su aiki da hankalinsu ba siyaki na hana ki kira mutane zuwa ga shari'a bane kamar yanda wasu kawai suke fassarawa kamar yanda sayyidina Abubakar ya faɗi a hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da wasu ashabu sunan yake cewa mutane da yawa suna munanta fahimtan wannan aya ba abin da take nufi ba kenan. Duk mutanen da suka ga wani azzalumi yana zalunci suka bar shi cikin zalunci sai ya ci gaba da zalunci to wannan zai ya kusa ya zama dalilin halakan su gaba daya. Wato ba dalili bane ka ce ai Allah ya ce alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idha ihtadaytum to da kawai ni zan ji da kaina ba ruwana ko mutum ya bata ko ya shirya ba zan kira shi zuwa ga Allah ba. A'a ba abin da ake nufi ba kenan. Abinda ake nufi alaikum anfusakum ku duba hafatu anfusikum kada ku ce ai iyayenmu da abinda suke kai ko kakanninmu da abinda suke kai dole mu zama ka a'a ka duba kai kanka kuma shi wanda ya wuce dan ya bace bacewansa dan yana kakanka ko kakan kakanka bacewansa ba zai cutar da kai ba in kai ta shiru. Saboda haka ayan tana ci gaba da bayani ne na siyakin abinda ake magana. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. تو يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم كجل كاوننكم تركوا شيء أي تنجا إيا يوم عبد السيكة دور مزونا أأكد أيا أكن جفتيا وأنكما ينعنون أمان وتكا إلى إتمام يميا باب روان شريعة قنجيا. Ina fatan mun fahimta babu ruwan shari'a da kungiya na za a iya cewa jama'a kaza sun fi kusa da gaskiya amma gaskiya tana da alaka da ɗaiɗaiku ne kawai sai ka ɗauka dan tana kungiya kaza ta zama ɗan aljanna ɗan kungiya kaza ba ɗan aljanna ba ne a'a ya ta ji Allah ya ta bauta wa Allah ya ta tsaya a tare da umurnin Allah ya ta guji hanin Allah shi ne ma'auninka na samun yardan Allah. Ina fatan mun fahimci wannan. Wa kullum atin yawmal qiyamati ba jama'atan ba ba hisban ba ba ba'ifatan ba fardan sai kadai za ka daga kai sai aikinka ya ya kake tsakaninka da Allah yadda kake tsakaninka da Allah shine mafitanka ranar tashin kiyama. Dan haka za ka iya samun mutane da su suna kungiya A daya ya tsira ɗaya bai tsira ba da wasu a kungiya B daya ya tsira ɗaya bai tsira ba da wasu a ƙungiya C ɗaya ya tsira ɗaya bai tsira ba gurgurdan yanda suka kyauta sanufan Allah kuma waɗannan wanda suka tsira daga mabambantan kungiyoyi to sune alfirqatul najiya da hadisi ya ba mu labari ko tafarraqatul yahudu ila 71 firqa wa tafarraqatul baqatu nasara ila 72 firqa wa tafarraqu ummati ila 73 firqatan ko kulluha fil nar aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam illa wahida wahidatun to wannan wahidatun din ba kungiya bace ba hizba ne ba ba ifa bane sai sai kun mutane ne daga mabambantan taifofi amma ne sune majority sune majority sune mafi yawa saboda al'umma maza Allah al'umma ce mafi kuma mafi yawan sai aljanna ne mafi yawan sai aljanna sai sai kuni sabanin haka ina fatan mun fahimta Allah ubangiji ya mana rahma ya sa mu cikin aljanna da rahman sa da jin kansa daga wannan satin zamu daga wannan kwanakin zamu da rika dakatawa da karatu da dan lokaci saboda mu samu amsa mafi yawan tambayoyin da suka rabu insha Allah dan mun fara nan nade abin da ya rage to zamu dakata haka nan insha Allah duka za a bani to a hado duka ba kuma wannan ya ce nayi magana akan giya da tata to shi ya kasance yana aiki a wajen lottery to ban dai fahimta abin da ya ce ba amma dai ina karɓan percentage wato dai harkar lottery harkar chatting to gaskiya bai halatta ya aiki a wannan wajen ba ba wata maslaha da za ta sa musulmi ya aiki a wajen lottery ko da na gwamnati in dai lottery yana nufin chatting ba wata maslaha da za ta sa musulmi ya je ya aiki a wajen dan akwai abin da zaka yi aiki akai saboda akwai wata maslaha ta al'umman ka zaka je ka kare ta amma akwai abin da ba ruwan ka da shi kaman wajen giya misali ba wata maslaha da zaka kai musulmi aiki a wajen giya inda gwamnati tana da wani waje na giya Allah ya kare mu mutum ne yayi bada bashi kudin shekara 2 zuwa 3 da suka wuce to kuma yanzu a dawo da kudin yace sai an kara mishi saboda faduwar naira to ai naira ta tashi kudin ina ya ji karatuna ne, ni ne na faɗa haka. Ni ne na faɗa. Cewa idan ka ba mutum bashi, dala tana naira 900. Sai aka zo jiya dala ta koma naira 1,800. Shi kuma abin da ka bashi naira 900,000 ne. Imanin dala 10,000 kenan ko? A wancan lokacin. Yanzu kuma dala ta koma 1,800, ya zo shi imanin naira 500,000. Ba adalci ya ka dawo mashi da naira 900,000. Ba a da ci ba wani maganar naira miliyan 9 yanzu za a maida kudin zuwa darajar dala ne sai ka dawo mashi da naira miliyan 18 to shi ne yake daidai da kiman zai sai mashi yake da purchasing power na kudin da ya baka a wancan lokacin amma wannan ka'idar sai idan bambancin ya wuce sunusu idan bambancin na lokacin da aka karba da lokacin da za a bayar ya wuce sunusu ya wuce 1/3 to za a tashi daga figa a koma kima nawa ne kiman kudin da ya bayar nawa ne abin da wannan kudin zai iya yi to yanzu da kiman za a yi amfani sai a biya shi kima ina fatan mun fahimta wannan bayyananne ne amma kawai ka je ka ce wai kai ya baka naira akwai wanda yake maganar ma wai an bada bashi naira ko 120 1982 naira 120 1982 wai yanzu suna son su biya wai 120 za su biya kaji fa a ba wace 120 kuma ai za a koma darajar naira 120 ne a wancan lokacin sai ku biya da kiman naira 120 a ku naira 120 abin da za ta yi Allah fa yanda dalilin da yasa ba a san riba dalilin da yasa ba a san ai don fatar a cutar da ɗaya daga cikin mutanen don kai a cutar da wanda za a ba bashi ne Allah ya hana riba to sai kuma a cutar da wanda ya bayar ai Allah yana kare haƙƙin kowa da kowa saboda haka ba riba bane wannan kudin yana nan a darajar shi karyewa kudi yayi sai ka dauka ƙari ka bayar amma miliyan 9 can a bara ita ce miliyan 18 din nan a bara ina fatan mun fahimta ta karye ne sai ka dauka kai saboda abin da kake gani a rubuta a cikin naira 100 ita ce dai naira 100 ba ita bace naira 50 ce yanzu amma fa sai in bambancin ya kai sulusu ko ya tsara akan sulhu din tambancin da bai tsara akan sulhu ba ba a wani ni abin da nake fadi kullum din za a yi bashi wanda ake san zai dauki lokaci a kasan da kudin kasan yana rawa sosai to dan Allah ayi da gold ba ma sai an yi da dollar ba ayi da gold in yazo karban kudin ka karkasai gold ka bashi ya je ya siyar ya amfatan sa in yazo dawo maka da shi ya sayo gold ya kawo maka daidai abin da ka bashi wannan ne kadai abin da zai taimake ka ya dawo maka da ainihin abin da ka bashi ina fata mun fahimta ba tsari ba rigi ba a cutar da kowa ba Allah ya taimake mu idan mutum yana zaune yana karatun Al-Qur'ani yana fuskantar wani bangare a sai zai yi sujada sujudu tilawa mafi kyau dai ya fuskanci al-qibla idan zai yi sujada mutum zai iya ba wa yarsa zakka amma tana gidan mijinta a zai iya mana ne zai hana tunda ba ya ciyar da ita zai iya ba ta amma dai ba mu son zakkan ya koma ya dinga juyawa ne a cikin gida gara ya dan fito daga gida akwai mabukata da yawa a waje wani ya ce ya halatta ya kara saka harami ya je da wafi to waye haramta ya ce ya halatta ya kara saka harami ya je da wafi na ce waye haramta ai kawai ai da harami kaya ne tufafi ko ba haka ba in ranan kace kai tufafin da zaka sa kenan ba shikenan ba shikenka kenan na ranan sai dai kawai akwai hila ne akwai dan ka dan yi ma wasu wani dabara ne to amma wannan shi ba za a ce ya haramta ba sai dai ka duba ka duba maslaha in ka ga mutane akwai cikowa da zaka cutar da jama'a sai ka guji haka in babu cikowa saboda matsala ce kawai da aka gina ta akan maslaha na al'umma to kai ma sai kai mura'atin maslaha din wani ya tambaya wanda ya blood test a watan Ramadana ya hukuncin sa ah hukuncin man akala laylan fi Ramadan ah to ba haka ba azumin shi yayi wato akwai wani tauriya ne da ake ta amma tauriyan ne hau ba a nan wajen ah suke ta ma hukuncin man akala laylan fi Ramadan malamai suka ce azumin shi ya lalace ina fata an fahimta kika ce azumin shi ya lalace mana kala lailan fi ramadan amma lailan din suna nufin wai mutumin da ya ci hankaka da azumin ramadan da rana tsaka ba suna nufin wanda ya ci abinci da daddare ba to shi ma wannan yan azumin shi ranan shi nashi lafiya lau ba wani abu wani ya ce an ci a girmama shugaba amma idan ya alkawari kuma bai cika ba ya halatta da kira shi munafiki bai halatta ba wato gaskiyar magana yan uwa gaskiya mu faɗa wa kanmu gaskiya mu kyale shugabannin mu su yi al'umma aiki al'adan da wasu suke bi na zuwa wa shugabanni da bukatun kawunan su da damun su da bukatu har ya hana su yi wa al'umma aiki ba daidai bane sannan kuma in ba su cika ba yawanci wato ina aje kaina ni ba dan siyasa bane ba na rike da mukamin gwamnati na kowa ba amanar kowa da ya bani yace in ba wasu babu amma a kowace ranar duniya akalla mutum 200 ko 300 za su tambaye ni akalla mutum 200 ko 300 za su tambaye ni kuɗi to me nake da shi ba ni da shi ba zan iya ba saboda haka kila in ka ba sai bisa goma kila ka ba 80 bisa 10 hakuri kila 10 bisa ai 8 bisa 10 ka rasa hakuri kila 1 bisa 10 kai masa alƙawari ba a san son ka ba su kwace alƙawarin daga bakin ka dan ka san su kwace shi suke yi daga bakin ka to dawo gobe to ba komai daga baya zan dawo to zan ƙara kira dai daga baya to in Allah ya kawo sai mu zo haka dai sai sun kwace alƙawarin sannan kuma sai suke kai masa alƙawari gaskiya gaskiya al'umma nan ba alƙawari sunan shi ba kuma saba mashi ba sunan shi saba alƙawari ba sunan shi ka tilasta shi ka ciri magana daga bakin sa to balle kuma ƴan siyasa wanda suke rike da mukamin gwamnati mu ba kenan da ba mukamin kowa kuma almajiri ba wanda ya san inda muka tafa kasuwa kana fama da wannan to ina ga kuma waɗanda mutane suke ganin akwai nauyin su akwai haƙƙin su wanda suke riƙe da mukamin gwamnati muna musu uzuri ƙwarai da gaske saboda sanin pressure da suke ciki na al'umma da yawa daga cikin shi zai saka gaza a ce ba su daukan waya ba su bari a gansu ba su kaza saboda duk wanda zai je ya gansu cikin 198 bukatun kansu za su je da shi ba bukatun al'umma ba yana da matsala kaza yana da matsala kaza a taimake shi shi kansa ba hidiman al'umma ba ina so in rantse muku da 198 da bukatun al'umma suke zuwa wajen gwamnati da sanatoci wallahi ba za su kulle kofofin su ba za su rufe kofa su hana al'umma ganin su ba to amma kowa ya tsaye da su da bukatun kansa yau to sannan kuma kana son daga titi mai kyau kana son ka samu wutar lantarki kana son ka samu makaranta mai kyau kana son ka samu magani a asibiti ba ga yawa kanka gaskiya ba Allah ya taimake mu to ni ban gan shi munafiki ba idan yayi alƙawari bai cika ba irin wannan alƙawarin na ɗaiɗaiku alƙawari ne da ake kwasa da ƙarfi daga bakinsu ah wannan ya ce yana buƙatar addu'a domin rayuwar tana cikin gare to ɗan uwa sai a taya shi ka addu'a shi ma muna buƙatar nasa wanda yake cikin kuntin rayuwa ai shi ma addu'ansa tana da ƙarfi sai shi ma ya roƙa mana Allah amma muna buƙatar nashi addu'a wannan ya ce mutum ne yana da kafaran azumi bai biya ba har Ramadan ya ke waye to idan bai biya bane gaba ɗaya da ma sai bari bayan Ramadan sai ya biya sharadi ne kawai ya biya su a jere ne idan kuma a'a ya fara ne sai Ramadan ya shigo to zai yanke a ɗaya ga watan Ramadan zai dasa a ɗaya ga watan Shawwal ba zai sa ko rana ɗaya na hutawa ba yana sa rana ɗaya na hutawa ka fara shi ya lalace sai dai ya saki wannan ya ce menene hukuncin wanda mai gidansa na sallah amma shi baya yana gadin mai gidan lokacin da mai gidan ke sallah ila suna nemi kamar shugabannin kasa da sauransu ba laifi ba laifi in mai gidan ya idan da sallah sai ya sallah saboda lalacewar jama'a ne mutane a biyu daga cikin khalifofi hudu mutane biyu daga cikin khalifofin musulmi guda hudu rashin gadi lokacin sallah yasa aka shahadantar mana da su Sayyidina Umar da Sayyidina Ali rashin mai gadi ana sallah an san lokacin sallah ba wanda ke kula da su sai gida ma dai ba gadin suke ba amma dai an san al'umma himman suna cikin munajati da Allah sai aka yi amfani da wannan dalilin haka malamai suka ce ai gadi daruwa ne mutane sun lalace za su rika amfani da lokacin sallah su rika cutar da shugabanni to daga ba laifi ai gadin shugaba yana sallah an gidan da sallah kai kuma sai ka je kai naka sallah wani ya ce ina son karɓar gida mortgage rance a tsarin rent to own duba da akwai interest a ciki in dai gidan na larura ne ba ya da wajen zama ga yana cikin matuƙan buƙata ba zai saya ne ya bada haya ba ba laifi zai iya karɓa wani ya ce yana aiki da mai gidansa kuma shi kaɗai yake shiga ɗakinsa idan ya yi baƙi sai ya ce ya ɗauko masa giya a ɗakinsa wanda ya bugu ba da shi da abokansa ya kamata na yi sai kawo masu ruwa in ya ce ka ƙara ɗauko giya ya aike ka ɗauko ba ruwa ba sai ka ɗauko kok in ya ce giya ya aike ka ɗauko ba ruwa ba sai ka ɗauko fanta kila zai gane in zai gane ba kuma sai ka nemi wani aikin mutum ne yake sallah tare da mamu sai ya karanta surar da ake yin sujada to shi kadai zai yi sujada ko har da mamu a dukansu za su inna ma su yi da imamu liyu sama bai a mace ce ta rasu ba ta da dangi sai ƴaƴan mijinta da ya rasu wa zai gaje ta to a ƴaƴan mijin da ya rasu ba ulul arham din ta bane ba ulul arham din ta bane saboda haka a kudinta ya kamata ya zama na baitul mal musulmi
to amma sai dai idan za a kalli kusanci cikin wa in hadara al qismata ulul qurba wal ma ta ma al masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa to kaga su suna cikin ulul qurba ai ko in za a kirga ulul qurba a kusanci to suna cikin wanda suka ce amma ni a babin kyautatawa ne kawai farzuquhum minhu ba babin ansiba ko ko asbar menene matsayin albashin da ake biyan wanda ya rage shekarunsa saboda kar yayi ritaya lokacin da ya kamata yi bai kyauta ba amma albashin ai mun yi wannan magana akan hoton kasa amma albashin ai aikin yayi aka biya shi ko illa dai rage shekarunsa da yake kyauta ba akwai ha'inci a ciki amma karamin ha'inci ne ba ba wani babba sosai ba to amma dai ba ba ina ganin albashin ai haƙinsa ne tunda yayi aikin ne aka bashi wallahi mutane muna son tambayoyi ina muna bani mamaki irin wannan tambayoyin da maimakon su a lokacin da kake aikin ya kamata ka tambayi kanka menene halaccin cin albashinka alhali baka je kai aikin ka na wajibi ba shi ya kamata ka tambayi kanka ba ka dinga tambayan wani dan dan bosan kafa ya rage shekaru wani lokacin ritayan shi ya rage shekaru ya ci gaba da cin albashi da ya yi aikin ba kai da kana lokacin aikin kake wasa da aikin baka aikin kake karban albashin kai ya kamata ka tambayi kanka halaccin albashin gare ka ko da sauran makamantan wannan to dai mu da yake al'umman mu ne haka kullum cikin irin rigimar muke Allah ya tsare wannan ya ce mutum ne yana aiki shi ma'aikacin asibiti ne to lura da halin da mutane suke ciki ya halatta idan mara lafiya ya zo yi masa ragi a ainihin kuɗin da gwamnati ta yi umarni a cata ko ko ya yafe masa ya ce ya bari ba sai ya biya ba saboda tausayi ni dai ba zan iya cewa bai halatta ba amma a bar ni dan Allah ina in bincika in ga amsan wannan tambayar amma ba zan iya cewa bai halatta ba ni a gani na ba haramun ba saboda wannan dukiyan fa shi ma yana da haƙƙi a ciki yana da haƙƙi a ciki abin da zai biya din shi ma yana da haƙƙi kuma sai ya zama yana cikin halin lalura na rashi idan har mutum zai saci kuɗin da yake da haƙƙi a cikin shari'a ta ce babu babu haddi saboda shubuha ne to ina ga ya zo cikin halin lalura ba ya da kuɗin magani an rage masa kuɗin magani ba da izinin gwamnati ba ko an yafe masa kuɗin magani ba da izinin gwamnati ba an ɗauka an bashi ni ina ganin gaskiya fashin haƙƙinsa ne bakina ba zai iya furta cewa wannan abin bai halatta ba Allah ya gyara mana sallu ala nabi kare اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين